This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 30 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin, muna tafi da wata tattaunawa da masani a bangaren ilimi kan yadda wasu iyayen ka iya fargabar ci gaba da tura 'ya'yansu zuwa makaranta saboda fargabar kar 'yan bindiga su sace musu 'ya'yan nasu, musamman makarantu da ke ƙauyuka da wajen gari a arewacin Najeriya, inda a wannan yankin ne aka fi fuskantar ayyukan 'yan ta'adda masu sace yara daga makaranta.
Wannan musibar da ta kawo wa al'umma na ɗebe yara, ba shakka iyaye ba za su yarda ba suke da 'ya'yansu suna zuwa makaranta.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, inda a yau shirin zai amsa tambayoyi akan al'amura daban-daban da suka shafi azumi.
Kamar fa'idojin azumin, abubuwan da ya kamata mai azumi ya duƙufa wurin yi, mutanen da azumin ya wajaba a kansu, da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu.
To sai a biyo mu a cikin shirin domin jin amsar waɗannan tambayoyi. Muna kuma tafi da karatu daga Alkur'ani mai girma tare da yara albarkacin wannan wata na Ramadan. To amma fa da farko ga Sarfila Hashim da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun amince da cewa dakarunsu ne suka harba wasu Falastinawa biyu tare da raunata na uku a gabar tekun Gaza. Sanarwar wata rana Asabar ta zo ne bayan wani faifan bidiyo ya nuna wani mutum ya faɗi ƙasa lokacin da yake tafiya, sannan kuma wata babbar dubuldoza ta tura gawarwakin mutane biyu cikin yashi mai haɗa da shara. Sojojin sun ce sojinsu ne suka buɗe wuta ne bayan da mutanen suka yi watsi da harbin gargaɗi. A cewar gidan talabijin na Al Jazeera da ya watsa bidiyon a farkon makon nan, biyu daga cikin mutanen suna ɗaga fararen tutoci kafin a harbe su. Hotunan ya biyo bayan faifan bidiyo iri-iri da dama da ke nuna Falastina a Gaza da ke fama da yaƙi ana harbe su ko kashe su a yayin da ake ganin ba su haifar da wata barazana ba. A yau Asabar, wani bam ya tashi a gefen hanya a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin Pakistan, ya kashe aƙalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu 14. Jama'ai sun ce harin ya auna masu sa ido daga wani babban kamfani mai zaman kansa da ke samar da iskar gas, da kuma jami'an tsaron Pakistan da ke yi musu rakiya a gunduma Harnai mai tazarar kilomita 170 daga arewa maso gabashin babban birnin lardin Quetta. Jabbar Domki, mataimakin kwamishinan gundumar, ya tabbatar wa muryar Amurka ta wayar tarho, ya ce an kwashe waɗanda suka jikkata jirgin sama zuwa asibitin soji na Quetta, inda wasu daga cikinsu ke cikin matsanancin yanayi. Ya ƙara da cewa wasu jami'an rundunar 'yan sanda ta Pakistan Front Corps na cikin waɗanda abin ya shafa. Ƙasar Somalia ta sauya kundin tsarin mulkinta a yau Asabar, yayin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka kaɗa ƙuri'a wanda ya baiwa shugaban ƙasar ikon naɗawa da sauke firaminista. Bayan shafe makonni ana zazzafin muhawara, Majalisar Dokokin Tarayyar Somalia ta amince da gyara babi huɗu na farko a kundin tsarin mulkin ƙasar na wucin gadi. A wani zama na haɗin gwiwa da aka yi a birnin Mogadishu, 'yan majalisar sun kaɗa ƙuri'a kan kowane babi akai-akai kafin kaɗa ƙuri'a kan sauye-sauyen da hukumar kula da tsarin mulki mai zaman kanta ICRIC ta gabatar. Shugaban Majalisar Wakilai Sheikh Adan Mohammed Nur Madobe ya bayyana cewa mafi rinjayen 'yan majalisar sun amince da yau kundin tsarin mulkin kuskwarima. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Afirka ta Kudu ta ce tsohon shugaban kasar Jacob Zuma bai cancanci tsayawa takara zaɓe mai zuwa ba. Hukumar ta ce hakan ya faru ne saboda laifukan da Zuma ya aikata. An yanke masa hukuncin ɗaurin watanni 15 a gidan yara a shekarar 2021 saboda ya bajero umarnin kotu na gurfana a gaban kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancinsa. Zuma ya yi Allah wadai da jam'iyyar African National Congress, wadda a baya yake jagoranta kuma ita ce fuskar sabuwar jam'iyyar MK da ta fito a matsayin mai taka rawar gani a zaɓe mai zuwa. Zuma mai shekaru 81 a duniya yana da wa'adin har zuwa ranar 2 ga watan Afrilu ya ɗauka ƙara kan hukuncin da hukumar zaben ƙasar ta yanke. Hukumar zartarwa ta asusun lamani ta duniya IMF ta tabbatar da ƙulle yarjejeniya da Masar na ƙara rancen ceto tattalin arzikinta daga dala biliyan 3 zuwa dala biliyan 8. Hukumar ta ce matakin da ta ɗauka zai bai wa Masar damar karɓar kusan dala miliyan 820 nan take a cikin yarjejeniyar da aka sanar a farkon watan nan. Ana nufin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Larabawa, wanda ke fama da ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje da hawa farashin kayayyaki. Tattalin arzikin Masar ya sha fama da matsalar tsuke bakin aljihun gwamnati na tsawon shekaru, barkewar annobar coronavirus da taɓarewar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, sai kuma na kwanan nan yaƙin Isra'ila da Hamas a Gaza. Daga ƙarshe, Fadar Vatican ta tabbatar da cewa Papa Roma Francis zai jagoranci bikin Easter a daren yau Asabar, wato bayan yanke shawarar ba zato ba tsammani bayan tsallake shiga cikin masu ibada a jiya Juma'a mai muhimmanci a Colosseum saboda kula da lafiyarsa. Francis mai shekaru 87 an cire masa wani bangare na huhu ɗaya yana matashi, yana fama da matsalar numfashi a duk lokacin sanyi, wanda hakan ya sanya baya iya yin magana ta tsawon lokaci.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ganin yadda ayyukan 'yan ta'adda a yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da kamari musamman na satar yara 'yan makaranta da ma sauran jama'a, yasa wasu ke fargabar cewa iyaye na iya yin sanya wajen tura 'ya'yansu zuwa makaranta musamman a yankunan karkara da makarantun da ke wajen gari, duk da dai makarantun da ke cikin biranen su ma ba a bar su ba. Akan haka ne na tattauna ta wayar tarho da masani a bangaren ilimi, malami a babban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano, Dr. Sanusi Umar, kan yadda yake kallon lamarin, har ma da shawarwari da ya ce muddin ba su aka bi ba to da wuya a iya shawo kan matsalar.
Wato abin da za a lura da shi shi ne daman yaya aka yi harkar karatun mutane a karkara a arewacin Najeriya haka, daman ya yake yawanci ba wani abun alfahari wajen karatun yara. Ana yi ne lokacin da rani shikenan, amma da damuna ta yi babu karatu, sai su tafi noma ko gona za su ko inda ne ma din yashi ma ba ma ranar kasuwa karatun baya ruwa. To kuma sai wannan masifa ta zo wa ɗan arewa ɗauke ya'ya da ake na daban nan. To hakika idan ba kuzarin iyaye aka nema ba, aka farfo da shi, aka ga gwamnati da gaske take kan harkar nan, to su da makaranta fa babu wani abu da zai zo na rakirki. Daman abubuwa da yawa sun samu na ƙasinsa, gwamnati wahala kullum, jibi wahala, daman sun shigo ta daga shekarar jiya waccan zuwa shekarar jiya zuwa jiya zuwa yau. Gwamnati abubuwan da ake ganin ya kamata ta yi musu domin ɗan adam ya ji daɗi, talaka ya ji daɗi, kullum sai daɗa nutsuwa ake ana wahala. To wannan musiba da ta kawo al'umma na ɗebe yara, to ba shakka yara ba iyaye ba za su yadda ba su sake da 'ya'yansu suna zuwa makaranta.
A nan misali ganin cewa dama ilimin nan kamar yadda muka faɗa tun farko yana da rauni a wannan yanki na arewacin Najeriya, kuma sai ga wannan al'amari da ya bullo na ɗiba ɗalibai a makarantu. Idan hakan ta faru, iyaye suka daina sakin jiki suna tura 'ya'yansu zuwa makaranta, me kake hange zai kasance makomar wannan yanki na arewa kenan?
To ai shi ne daman masu wannan abubuwan ba karatun suke da shi ba, babu na musuluncin, babu na burkon, babu kowane iri, babu wata sana'ar kirki. To waɗannan mutanen da aka samu cikin wannan karuwa za su yi da waɗanda ba za su je makaranta ba. Shi ilimi abin da yake so renansu ake yi al'umma zuwa al'umma, sai an kalli matsalar al'umma za a fito musu da harkar da za su sami ilimi a kai. Idan mutum ya san karatu zai riba a gare shi, za a je a ɗiba masa yaro ba, za a je a ɗauke masa yaro ba, za a je a tarwatsa ƙauyensu ba, za a je a tarwatsa kasuwarsu ba, ba za a je a kashe su ba in suna noma, ba za a je a ɗauke su in suna noma ba. Shi ne zai sa su nutsu su yi abin da ake buƙata su ma su zan suna da gwamnati. Wannan koma baya ne na harkar ilimi. Abin da ake nema duk a baya zai.
To a nan misali duba da ganin cewa ƙila wannan zai zama dalilin da ƙila wasu iyayen da suke ƙila a yankuna na wajen gari ko garuruwa na waje ƙauyuka inda yawanci can aka fi kai irin wannan farmaki na kwasar ɗaliban da yawa haka misali duk da shi dai ya faru ma a cikin birane musamman ma a manyan makarantun ilimi. Wata shawara za ka ba wa gwamnati?
To kin ga harkar ilimi a declaring state of emergency na harkar ilimi ta ɓaci kenan a yi a fito da abu zuro da kuma ana a sauke duk abin da za a yi a ɗauki da abubuwan nan guda biyu a sa su a gaba. Harkar ilimi da noma da kiwo har ɗaya a kan wannan a ɓaci shekara biyu uku huɗu a ga me za a yi a kai. Kada a dinga yin abubuwan da ba su kenan ba wanda ba za mutane ba za su gan shi a ƙasa ba. Harkar ilimi ita ce ake ganin ta a ƙasa. Za a ga tunanin mutane ya canja har kuma noma da kiwo shi ne za a gani a ƙasa. Mutum ba zai jinwa ba zai je dako ba zai je bara ba abinci ya wadata da wasu abubuwa ko zai za su sauka. To wannan aka tsaya aka gwamnati ta fito da ta bujiro da wannan wato harkar ilimi dokar ta ɓaci. Shi kansa noma ma shi ma za a yi masa hakan shi ma a yi masa dokar ta ɓaci. A wayar da kan mutane su nemi ilimin nan ko da zuwa firamare.
Dr. Sanusi Umar kenan a tattaunawarmu da shi ta wayar taho kan batun rashin tsaro a makarantu a yankin arewacin Najeriya sakamakon ayyukan 'yan ta'adda na sata ɗalibai. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a dusar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji amsoshin masu sauraron mu da daman gaske kan abubuwan da suka shafi azumi kamar fa'idojin azumin, abubuwan da ya kamata mai azumi ya dukufurin yi, mutanen da azumin ya wajaba a kansu da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da muka samu daga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ce.
To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu kamar yadda aka sani shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance. Kuma daga cikin fa'idojinsa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar kamar yadda Abdullahi bin Umar Allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar baya ga tauhidi wato kadaita Allah da bauta da kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah da tsaye da sallah da bada zakka da aikin hajji da kuma azumin watan Ramadan. To kaga fa'idansa shine wanda duk yayi shi da farko dai ya cika umarnin Allah madaukakin sarki kuma yayi da'a. Yin azumin yana ƙara wa mutum tsoron Allah sannan kuma yana ƙara sanya mishi tunani idan ya dubi ran da shi yayi azumi alhali yana da damar ya ci kuma yana da abin da zai ci. To sai ya ga cewa fa to akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi babu abincin kuma babu halin su ci abincin. To sai ya ƙara jin tsoron Allah ya kuma ƙara godewa Allah domin Allah madaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi. Da haka in yana da hali kaga dole zai tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma ya ji abin da suke ji. To kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance. Sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam. Za ka samu wani tunda Allah ya hore mishi abin da zai ci, da haka zai ta cin abin da yake so ya ci. To wasu abubuwan da mutane ke ci, watakila za ka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka. To amma da azumi za ka ga mutane sun koma cikin lafiya, kaga wannan ita ma fa'ida ce. Sannan abubuwa daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yawaita yin su don ya kara wa ladan barin cinsa da shansa wato ainihin girma, shine mutum ya lizinci karatun Alkur'ani, ko kuma ya zamo yana halattan guraren da aka keɓe don karatun Alkur'ani, shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada. Sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin, ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori, yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa kamar astaghfirullah, da kuma yawaita halala la ilaha illallah, yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci, ta hanyar ainihin wato kyauta, ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi, ko da da dabino ne, ko kuma da kayayyakin marmari ne, ko kuma ko da da ruwan sha ne. Wannan muna magana akan yinin azumi kenan. Sannan inda ya yi bayan an sha ruwa, tun daga bayan sallan isha har zuwa alfajir ta keto, to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare, ko da a ce yana zuwa masallaci a jam'i da shi ta sallar tarawihi ko kuma tahajjud. To akwai buƙatar shi kansa kuma don ƙara inganta alaƙa tsakanin shi da mahalicinsa, ya ware ko da minti goma ne ko minti ashirin ko minti goma sha biyar ya yi gani tsakanin shi da mahalicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka, wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin Alƙur'ani. Sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu, akwai yawan kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya, ko kuma yawan ta yi da mutane, ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne, ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zundansa, duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su. Sannan kuma mai azumi ko da a ce takalasa aka yi da fada, to ya ce shi ba zai mai da martani ba zai fada ba, don shi mai azumi ne. Sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki, yana hayaniya kamar an ɗora masa duniya aka, ya sani cewa wannan ibadar da yake yi Allah ne ya umarce shi yi, kuma dama ce ya samu. Wasu sun buƙaci Allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan, Allah bai kaddara ba. Sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai, kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa. Sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba, dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci shine, na farko mutum ya zama musulmi ne, baligi ne wanda shari'a ta hau kansa namiji ko mace, sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba, sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba, sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba. To waɗannan su ne azumin nan ya zama dole a kansu. Amma waɗanda kuma har yanzu ko da musulmin ne ba su da lafiya, kaga azumi bai zama dole a kansu ba. Kuma ko da musulmin ne ƙananan yara ba su balaga ba, mazansu da matansu, shi ma azumi bai zama dole a kansu ba. Ko da kuma sun haɗa waɗannan sharuɗa gaba ɗaya, amma sai ya zama akwai lalura ta tsananin tsufa, ko kuma wacce take ɗauke da ciki, cikin nan ya girma, sannan kuma tana tsoron in tai azumi za ta tagayyara, ko kuma abin da ke cikin cikinta zai tagayyara, ko kuma wacce take shayarwa sai ya zama idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi, za ta shiga wani irin yanayi, ko kuma idan bata ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke buƙatar shan nono, to ruwan nonon zai kafe. To ita ma wannan an bata ainihin damar ta ajiye azumi, matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar, kuma ko da an samu ma wacce za a rinka biyan ta ta rinka shayar mata din, ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa din. To ita ma za ta ciyar kamar yadda mai ciki din mace ita ma za ta ciyar, amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha. Sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata, to yayin da jinin nan yake zuwa, to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya dauke. In ya dauke, kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi, amma ba za ta rama sallah ba, sai dai za ta rama azumi bayan daukewan jini in ta yi wanka. Sannan haka nan wacce ta haihu, jinin haihuwa wato jinin biki, shi ma yana sa a sha azumi. yayin da jinin ne yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma gashi nan muna goman karshe wadda daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin waɗannan kwanaki na goman karshe a cikin azumi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alƙur'anin ma gaba ɗayansa tunda sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na Allah wato lauhil mahfuz zuwa saman duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla' al fajr wato ma'ana lallai mun saukar da shi alqur'ani sauka na farko gaba ɗayan sa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya a cikin daren lailatul qadari
wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya dauka maka ya baka lada in ka dace da daren lailatul qadari to khairun min alf shahr yafi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki ko kuma a takaice a ce dai shekara 84 to me kake zato wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren lailatul qadari kai ko sau 10 ne kai ko sau 5 ne kai lissafi 83 kawai ma ba ma da hudun ba sau 5 nawa zai baka kaga kenan wato mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana baiwa shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukanmu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu kuma ba a ko ina ake samun ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na Ramadan domin a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki kamar ainihin sadaka kamar kyaututtuka kamar sada zumunci
adan haka nisbin daren salola mubarka mu yawaita ibada muna bidar albarka
wato kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya wato ita wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce muakkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma da duka an sarlanta mana fitar da wannan zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na Ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sai kuma wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.
To madalla yanzu kuma lokaci ne na karatu na yara daga Alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وعلمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السبت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وغواها شهر وعسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن نذق منهم أن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من مقاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور الغافيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما هو تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان أن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرض وبدلناهم بجنتيه ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل
da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a cikin shirin wato labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun amince da cewa dakarunsu ne suka harba wasu Falastina biyu tare da raunata na uku a gabar tekun Gaza. Sanarwar wata rana Asabar ta zo ne bayan wani faifan bidiyo ya nuna wani mutum ya faɗi ƙasa lokacin da yake tafiya, sannan kuma wata babbar bulldozer ta tura gawarwakin mutane biyu cikin yashi mai haɗa da shara. Sojojin sun ce sojojinsu ne suka buɗe wuta ne bayan da mutanen suka yi watsi da harbin gargaɗi. A cewar gidan talabijin na Al Jazeera da ya watsa bidiyon a farkon makon nan, biyu daga cikin mutanen suna ɗaga fararen tutoci kafin a harbe su. A yau Asabar, wani bam ya tashi a gefen hanya a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin Pakistan, ya kashe aƙalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu 14. Jama'ai sun ce harin ya auna masu sa ido daga wani babban kamfani mai zaman kansa da ke samar da iskar gas da kuma jami'an tsaron Pakistan da ke yi musu rakiya a gundumar Harnai mai tazarar kilomita 170 daga arewa maso gabashin babban birnin lardin Quetta. Kasar Somalia ta sauya kundin tsarin mulkinta a yau Asabar, yayin da 'yan majalisar dokokin kasar suka kada ƙuri'a wanda ya baiwa shugaban kasar ikon naɗawa da sauke firaminista. Bayan shafe makonni ana zazzafin muhawara, majalisar dokokin tarayyar Somalia ta amince da gyara babi hudu na farko a kundin tsarin mulkin kasar na wucin gadi. Hukumar zaben kasar Afirka ta Kudu ta ce tsohon shugaban kasar Jacob Zuma bai cancanci tsayawa takara zaɓe mai zuwa ba. Hukumar ta ce hakan ya faru ne saboda laifukan da Zuma ya aikata. An yanke masa hukuncin ɗaurin watanni 15 a gidan yari a shekarar 2021. Saboda ya bi jerin umarnin kotu na gurfana a gaban kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancinsa. Zuma ya yi Allah wadai da jam'iyyar African National Congress wadda a baya yake jagoranta, kuma ita ce fuskar sabuwar jam'iyyar MK da ta fito a matsayin mai taka rawar gani a zaɓe mai zuwa.
To baki ɗaya a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu, Hawwa Sharifi, muku fatan alheri daga nan Washington DC, mu kwana lafiya sai da safen ku.